بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن من بركة سادوا أولا يمتشي نران الجمعة wadda shine wato uku ga watan Zulhijja shekara ta 1000 uku ne ko biyu biyu ne ko biyu ne biyu ga watan Zulhijja shekara ta 1446 hakane uku ga watan Zulhijja shekara 1446 bayan jiran Maiki sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da 30 ga watan 5 shekara ta 2025 mun hada wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Juma'a na Uthman bin Affan dake bayan Soho Illan Bank anan cikin garin Bauchi domin ci gaba da darasin da muke yi sati-sati a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wanda aka fi sanin sa da Ahlari to a darasin da ya gabata a wancan satin mun kwana shafi na 47 a yau din ma a wannan shafin za mu tashi a cikin babun fi sahwi babin da ke magana akan rafkanuwa kuma wannan shine dai kasance darasi na 37 a cikin jerin darussan da muke a wannan littafi muna fata Allah ya bamu ikon fadin daidai ya tsarhara san mu daga fadawa kuskure kuma Allah ya sa wannan karatuka da muke su zama sanadiyan tsiran mu duniya da lahira za mu dora kamar na fada shine shafi na 47 yace su'al ma hukuman jahara fil qunut tambaya menene hukuncin wadda ya bayyana al-qunutu al-qunutu kamar yadda ka sani addu'a ne da ake yin sa ko dai kafin tafiya ruku'u ko kuma bayan dagowa daga ruku'u duka sunan sa al-qunut to menene hukuncin wadda ya bayyana shi a fili amma ne yana maganan qunutul fajr ne ma'ana al-qunut da ake yi na sallan asubahi bayan an gama karatun sura kafin a tafi ruku'u sai kaji an danyi shiru hakan nan to akan sa yake magana yace amsa wa man jahar fil qunut duk wanda ya bayyana al qunut ya fito da ita fili aka ji abin da yake faɗa na addu'a fala sujuda alaihi to ba komai akan sa ba sai yayi wani sujjada na gyara ba walakinnahu yukrahu amduhu sai dai makruhi ne ganganta yin haka din ma'ana mutum ya bayyana al qunutun da sanin sa to wannan makruhi ne ma'anan makruhi kuma shine abinda wato yin sa ba ka samu zunubi a kai ba barin sa kuma lada ne in kai ba komai amma kuma da ka bar shi da lada za ka samu to kenan wato da mutum zai boye din lada zai samu sakamakon boyewan domin haka tsarin abun yake haka kuma da mutum zai bayyana to ba komai a kansa amma dai ba haka aka so ba to wannan shine ma'anan daidai wannan gaba din to amma kafin mu kara gaba shi magana akan abun da ya shafi al-qunut daga kan shi maganin al-qunut din har zuwa mu juya shafi na 48 wato malamin ina nufin mawallafin littafin Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari Allah ya masa rahama a daidai wannan gaban ya jero wasu abubuwa ne guda biyar waɗanda ba su bukatun sai mutum yayi sujjada domin ya gyara su matsaloli ne wanda koda sun faru wato ba a kallon sa a matsayin matsala kawai ka wuce a haka wato abubuwa ne kenan a matsayin mustahabbai domin kullun yana da kyau mu rika yin bita muna muraja'an karatun baya mun yi bayani a baya cewa ayyukan sallah da maganganun da ake faɗa a sallah sun kasu zuwa gida uku ne akwai al-arkan akwai as-sunan akwai al-fada'il rukunai na farko kenan farillai kenan so idan matsala ta faru mutun ya manta be yi ba to wannan ba zai zama sujada ya jara masa ba har sai yayi wannan abun da ya manta ko kuma ya wurgi da wannan raka'an kana kuma karshe sai ya sujada din amma sujada kadai ba ya gyara abun da ya shafi mantuwan farilla sai kuma abun da ya shafi na biyu sunnoni wanda daman shine muhallin da ake cewa ayi sujudan qabli ko sujudan ba'di domin ya gyara abun da kamanta bakai ba na sunna daga cikin sunnonin sallah misali kaman karatun sura kamanta bakai ba ga sallah ke gum kaman misali tahiyyan farko bakai shi ba da makamantan su duk wannan sujuda zai gyara maka koda bakai dawo ka gyara ba sannan kuma na karshe sune al-fada'il ma'ana mustahabbat kenan abubuwan da suke na mustahabbi wanda su rashin yin su kuma ba zai kallafa maka yin sujada ba koda kuwa da gangan kai ba zai jawo kai sujada ba to da haka anan mallan ya jero mana wasu daga cikin mustahabbai ne waɗanda su rashin yin su ba zai jawo a ce sai mutun yayi sujada ba har guda biyar to shine sai ya fara da shi wannan na farkon ma'ana al-jahru bil qunut wato bayyana al-qunutun da ake a sallar asubahi to dangane da abun da ya shafi al-qunutun da farko mu fara sanin ya alqanutin yake wa ya tabbata kamar yadda Abdul Razzaq As-Sanani ya kawo a cikin al-musannaf al-Imam al-Baihaqi ya kawo a cikin Shu'abul Iman riwaya daga Umar ibn al-Khattab Allah ya yarda da shi an rawaito cewa annahu kana ta fi salati subhi sayyidina Umar yakan yi al-qunutu a sallar asubahi mana bayan ya kammala karatun Fatiha yayi sura to kafin ya tafi zuwa ga ruku'u sai an ji yayi shiru yana karanta wani addu'a ya addu'an take fa qala to yakan ce bismillahir rahmanir rahim allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nusni alayka alkhayra kulla nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku wa nahjuru man yafjuruk allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahbid نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق wannan shine nassin wannan addu'a da ake yin sa na alqanutu na bayan sallan wato arkan karshe na sallan asubahi to akan sa ne malai yake magana daidai wannan gaban da muke karatu to idan muka bibi malaman fiqhu da sauran mazahibu za mu ga cewa an samu sabani akan wannan alqanutu na sallan asubahi wanda ake arkan karshe kamar yadda wannan malami mai suna Sa'd ibn Umar al-Futi wanda yayi sharhin wannan littafi na Ahlari da ya masa suna Halul Masail to a cikin sa yake cewa waqtalafa al-a'immatu rahimahumullahu fi mashru'iyyati al-qunut fi as-subh yace malamai musamman limaman mazhabobin nan guda hudu Allah ya musu rahama sun yi sabai dangane da mashru'ancin yin alqanutu a sallar asubahi fa dhahaba Ahmad wa Abu Hanifa tarahimahumullah da Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa sun tafi akan ila annahu la yusallu dhalika la fi subhi wala fi ghayriha min as-salawat cewa wannan ba mashru'i bane ma'ana ba a buƙatan yin sa sawa'un asallan asubahi ne ko asallolin da ba na asuba ba siwal witr in banda a witri kadai na sallan nafila yayin da mutun yazo yi wasallolin nafila yake so sai yi witri to wannan kan babu laifi dan yayi alqanutu a cikin witrin nasa raka'an da ake yin sa a matsayin odd number wanda bai da abokin gami sai kai shi tilo shi kadai to wannan kan mutun zai yi alqanutu a cikin wannan raka'a limara wa muslimun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata shahran yad'u ala hayyin min ahya'i min ahya'il madina wato ya tabbata a cikin sayyid muslim cewa lalle manzo Allah sura da mincin Allah subhanahu gare shi yayi alqanutu tsawon wata guda yana ta addu'a akan wani kabila ko wata anguwa daga cikin anguwannin larabawan garin madina thumma tarakahu sannan da karshe annabi ya bari bayan yayi wata yana yi to a bisa ga wannan hadisin ne Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa suka ce wannan alqanutun da annabi yayi wata yana yi ba wai a iya asubahi yake yin sa ba kuma wato yana bayyana karatun ta yadda ana jin irin wato kalan addu'o'in da yake yi musu waɗannan mutane da yayi wata guda yana musu alƙanutin. To saboda haka a ƙarshe kuma bayan yayi wata din ma kuma sai ya zo ya daina. Shi yasa ake cewa koda kunutun nazila za a yi addu'a na alƙanuti da wani musiba ya faru a ƙasa aka buƙaci a yi addu'a a cikin sallah, to tsawon wata guda ne ake so, in ma matsalar bata kare ba dole a tsaya a wata guda sai a dan huta inda a sake ɗora sai a ɗora, amma kuskure ne a wuce watan ana ta yi ba tare da an wato ajiye an huta ba. To da haka kenan wannan shine madogaran waɗannan malamai Imam Ahmad da Imam Abu Hanifa. Ba iya wannan ba, an rawaita hadisi daga Abu Malik Allah ta'ala ya dade shi yace qultu li abi na ga yawan babana innaka sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na sani cewa lalle kai kai sallah a bayan manzon Allah sira da abincin Allah su tabbata a gare shi wa abi bakrin wa umara wa usman wa aliyin kuma ba iya manzon Allah kadai ba na san kai sallah a bayan sayyidina abubakar khalifa na farko kai sallah a bayan umar khalifa na biyu kai sallah a bayan usman khalifa na uku kai sallah a bayan sayyidina ali khalifa na hudu duk kai sallah a bayan waɗannan. Yace akanu yaqnutuna fi subhi, to tambayar da nake so na maka shine daga kan manzon Allah har zuwa kan waɗannan khalifofin da suka biyo bayan sa, shin da Allah suna yin alqanutu a sallan asubahi a ji cewa bayan sun kammala karatu sun yi shuru kafin su yi ruku'u? Qala, yace sai baba ne bani amsa yace ai bunayya muhdathun, ai ya kai dan karamin yaro wannan abun da ake din bid'a ne fararren abu ne, nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali duka bi ban ji suna irin wannan addu'a din ba, don haka kenan abu ne wanda yake sabon ba mu san da shi ba. Wannan kuma sahabi ne yake faɗa kamar yadda ruwayan ya tabbata a cikin Sunan Tirmidhi, kuma Imam Tirmidhi ya masa hukunci da cewa hadithun hasanun sahihun wal amalu alayhi inda aktharu ahli al-ilm, yace kuma wannan shine mafi yawan malamai abinda suke tafiya a kayin sa da wannan hadisin suke ake da cewa wannan alqanutun bayan idan da karatu a raka'a na biyu na sallar asubahi bai da asali, kuma wannan shine kamar na faɗa ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Abu Hanifa. To a ɗayan ɓangaren wa zahaba malikun wa shafi'i ila annal qunuta fi salati subhi sunna, Imam Malik ibn Anas da Muhammad ibn Idris al-Shafi'i su ne ragowar malaman mazhabobin ai daman su hudu ne. A wancan ɓangaren mun ce akwai Imam Ahmad sannan akwai Abu Hanifa wanda suna tafiya akan cewa wannan alqanutun bai da asali bashi da tabbas, a kuma wannan gefen ga Imam Malik ga Imam Shafi'i su kuma sun tafi akan cewa lalle wannan alqanutun a sallan asubahi sunna ne fi jami'i zaman a kowane lokaci ba wai a iya wata ɗaya ko a wasu kwanaki ba, in dai za ka yi asuba suka ce sunna ne mutum ya yi wannan addu'a din da ake yi bayan kammala karatu a raka'a na biyu gabanin tafiya ruku'u. Li'anna Anasan qal, suka ce domin Anas dan Malik khadimur rasul sallallahu alaihi wasallam an samu ruwaya da yake cewa ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya, yace inji Anas dan Malik manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai gushe ba yana yin alqunutu a sallan asubahi har sai da ya rabu da duniya har sai da ya kaura ya koma zuwa ga rahman Allah, ma'ana annabi ya ci gaba da yi har mutuwansa bai daina yi ba, kamar yadda wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaita a cikin musnadin sa. To kun ga nan abun mamakin shine tambayan wannan hadisin ya inganta, domin har ya inganta Imam Ahmad din da ya kawo a cikin musnadin sa kuma fa amma baya tare da ra'ayin mun karanta yanzu cewa shi yana wancan ra'ayi na cewa ba a yi, kuma gashi wannan ruwayan shi ya kawo a littafin sa. To da wannan wasu da malamai suke cewa wannan hadisin bai inganta ba domin Imam Ahmad shi ya kawo a cikin musnadin sa, inda ya inganta ba zai bar wannan ra'ayi tafi zuwa ga wancan ra'ayi na cewa ba a yi ba, don haka koda an samu ruwaya na Anas dan Malik da yake faɗan wannan kenan ruwayan ba ingantacciya bace ba. To hadisi na farko kenan da su ɓangaren Malikiya da Shafi'a suka dogara akai na cewa ana yin wannan alqanutu din. Ruwaya ta biyu shine ruwayan Umar ibn al-Khattabi da muka karanta yadda sigan ma alqanutun yake, domin mun karanta cewa Umar shine wanda aka rawaita da gunsa yana yin wannan alkanutu din. Suka ce to sayyidina Umar yana yin wannan alkanutu din kuma a lokacin fa akwai sahabbai duk suna rayi dandazo wanda da ba dan sun ga cewa haka annabi yake ba da sun masa inkari da za su ce masa dan me Umar kake mana wani abu wanda mun ga annabi yana yi ba to amma tunda a gaban sahabbai ba a samu wanda ya tanka ba wannan ke nuna cewa kenan duk sun yadda da abun da yayi in ruwayan ya inganta al-Imam Shawkani a cikin littafin Sanilul Awdar Sharh Muntakhal Akhbar yake fayyace bayani akan wannan mas'ala din domin yanzu kun ga mun kawo bangare guda biyu bangaren Imam Ahmad da Abu Hanifa a gefe guda bangaren Imam Malik da kuma al-Imam Shafi'i masu ra'ayi mabambanta wadancan suna ce ba za a yi wadannan suna cewa za a yi to al-Imam Shawkani idan muka koma cikin al-Awdar yana cewa wa hatajja bi hadha man athbata al-qunut fi as-subh wadannan bayanai da makaranta na Anas dan Malik da kuma bayanin da aka karanto na cewa sayyidina Umar ya kasance yana yi kuma al-hal sahabbai suna nan to yace wasu daga cikin wanda suka yadda da wannan alkanutu din sun kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu na cewa lallai mutum zai yi addu'a bayan kammala karatun sura a raka'a na biyu ba kafin tafiya ruku'u yace to amma wajabu bi annahu la niza'a fi wuqu'il qunut minhu sallallahu alaihi wasallam yace anan idan za mu ba su amsa musallama akan cewa hadisan duka sun inganta sayyidina Umar nayi alhali sahabbai suna nan basu masa inkari ba sannan Anas dan Malik ya kawo cewa annabi ya kasance yana yi har yabar duniya idan muka sallama cewa sun inganta yace inna man niza'u fi istimrari mashru'iyyatihi wato da mun bamu jayyaya akan cewa ba a taba yi ba yace inda jayyayan take shine cewa haka din ya cigaba da faruwa ko sau ɗaya aka ji an yi to da haka al-Imam Shawkani yake cewa wannan mas'ala na kunuti a sallan asubahi ba ingantaccen magana bane ba ta yadda idan mutun yayi dogaro da wadancan to shikenan ya ishe shi a matsayin hujja idan shi ya gamsu da hadisan idan kuma muka tafi akan rashin ingancin su wanda shine maganan da yafi karfi to gaskiyar magana ba za a yi wani al-kunuti bayan sallan asubahi sai fa in ya kasance kunutin nazila ake yi domin kamar da fara mana bayani da su al-kunutu kashi biyu ne akwai kunutul witr akwai kunutun nawazi kunutul witr shine wadda bayan ka gama sallolinka musamman da daddare a ƙarshen sallan ana so kai witri kamar da annabi ya ce ij'alu akhir salatikum bilal witran ku sanya witri ya zama shine ƙarshen sallan ku da daddare don haka idan kai raka'a bibbiyu da ka gaji to ana so sai ka yi raka'a daya wanda ta zama mara akan wannan raka'o inda kai masu bibbiyu din in ma hurhudu kai sai kai wata guda daya a ƙarshe wanda ta zama mara to wannan a cikin wannan wutirin babu laifi dan mutun yayi addu'o'i na kunuti a ƙarshen wutirin nasa ma'ana kenan kafin ya tafi zuwa ga ruku'u sai ya daga hannu yayi addu'o'i wannan daidai ne kamar da muka saba azumi a Ramadan idan aka zo aka yi asham ko tarawihi bayan an gama akwai raka'a da ake na ƙarshe ai wanda da ajili manya ya daga hannu yana ta addu'a ma mu suna cewa amin to shi nake ce masa kunutul witr wato wanda ake yin sa a ƙarshen sallah na wutiri da ake yin raka'a daya wanda bata da na biyu ɗayan kuma shine kunutun nawazil wato addu'an da ake sakamakon sakon wata musiba wataƙila rashin tsaro ya addabi ƙasa wataƙila wani annoba ya barke a ƙasa to wannan babu laifi duk masallataiya a ɗau addu'o'i a yi ta yin su wannan kuma yana faruwa ne a dukkanin salloli in banda juma'a kaɗai ko a wannan din ma ba su a yi a juma'a ba sunna bane annabi bai taɓa yin alkunutu a juma'a ba amma za a yi asubahi azhar la'asar magriba da kuma isha'i duk kowane sallah a tayi har ma muka ce shi gejin sa wata guda ne ko da matsalan bata kare ba ana so to a dan huta tukun kafin a sake dauka amma a wuce wata guda ana yi kaman saba ma sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka kun ga wannan shine kunutun nazila ko kunutun nawazil wanda shi yana faruwa ne sakamakon wata musiba wanda shi na dan lokaci ne kuma ba a ware wata sallah banda wata ba duk sallolin ana yin su waɗannan salloli guda biyar da ake a kowace rana wanda kuma shi tsarin yadda ake yin addu'a din wato akan so a bar shi bayan an dago daga ruku'u ne shine bambanci tsakanin kunutul witr da kunutun nawazil kunutul witr subhanallah now kunutul witr ana so ya zama an yi addu'an ne kafin tafiya ruku'u bayan an kammala karatun da za a yi sai kuma a yi addu'an bayan an gama sai a yi ruku'a dago a cigaba da karasa sauraron ragowar sallah shi ko qunutun nawazil ana yin sa ne bayan dagowa daga ruku'u wannan shine yadda sunna ya karantar kowanne da gurbin yadda ake yin sa da ma kun ga shi wannan na asubahi an ware iya asuban ne wanda kuma za a ta yi tutur kowanne rana sai an yi to haka kamar na faɗa dai matsala ce ikhtilafiya na sabani wadda duk wanda mutun ya dauka za a ce yana da hujja amma dai ga abin da yafi karfi shine rashin yin shine yafi tabbata a maimakon yi din musamman ana ce a tayi kowanne rana sai an yi haka din kuma wani abun mamakin shine da aka samu mafi yawan hatta waɗanda suke yi a gaskiyar magana da aka tsaye su ka ritsa su abu da sai ga addu'an ma ba lalle su iya yin sa yadda muka karanta din ba sai kawai mutun da ya saba yana shirin ne kawai shi bai ma san me ake yi ba koda kuwa shine limami in ba sa akai ba to saboda haka mu dai fahimta cewa wannan addu'a din na al-qunut da ake yi na bayan sallar asubahi ba sunna ne da annabi ya dawoma yana yi ba balla tana ma murke shi a matsayin haka din idan mutun yayi lokaci bayan lokaci ba za a ce yayi laifi ba dogaro da waɗannan malamai sun Imam Malik da Imam Shafi'i amma kuma wato kar a yi inkari ma da ba sa yi a ga cewa kaman sun yi watsai da wata suna daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka dai duk wannan bayanin da muke akan shi kansa al-qunutun ne to kun ga tsarin sa shi wannan al-qunutun a boye ake yin sa zaka ji an yi shuru ne hakan nan daga baya sai ayi ruku'u amma duk wannan charrufa wato addu'a da ake na al-qunutun sawa'un ko al-qunutul witr ko al-qunutun nawazil duka ya bayyana ne yadda ana karanta addu'an ana yin addu'an ma mu suna amin to wannan kun ga shine asalin tsari wanda yake bayyananne amma wannan shiru ake yi ba amma san me ake karantawa ba sai wadda wataƙila ya ilimi ya san me ma ake karantawa dan galibi kawai jama'a daga an yi gumne an yi shiru haka to wannan ne shi abu na farko da a ce mutun zai yi kuskure idan shi ya zabi zai rika yin wannan al-qunutun na raka'an karshen sallar asubahi a tsarin sa boyewa ake da mutun ya zo kuma sai ya bayyana to wannan bayyanawan ba zai sa a ce yayi sujuda saboda gyaran wato abin da yake na kuskure na bayyanawa ba a maimakon a ce ya boye abu na farko kenan daga cikin abin da malai ya kawo a wannan gaba abu na biyu wanda bai bukatan sai an yi sujuda ballantana a gyara shi shine abin da zamu karanta yanzu yace su'al tambaya ma hukuman zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn menene hukuncin wanda ya kara sura a rak'o'i guda biyu na karshe saloli ne masu raka'an da ya haura biyu to an san cewa duk sallan da ya haura raka'a biyu sawawun raka'a ɗaya ne zai biyo baya ko raka'a biyu karatun da ake a cikin su ana koya karatun ne kuma iya fatiha ake yi yanzu ku dauki sallan magriba ai an san ta wuce raka'a biyu raka'a uku ce to amma ana yin wannan biyun aka miƙe sauran ragowar ɗayan iya fatiha ake yi idan muka dauki sallan isha wanda zamu yi shi anjiman Allah yadda zamu ga cewa raka'a hudu ne idan aka yi biyu aka yi tahiyya aka miƙe ragowar biyun wato akan karanta iya fatiha ne kadai ba tare da sura ba kuma a koye to shine yake tambaya idan mutun yayi wato ya ƙara wata sura bayan yayi fatiha a rak'o'i biyun karshen sai ya karanta sura kuma still an fahimta sai ya karanta sura bayan iya hakkin wurin fatiha kawai ake so a karanta sai ya ƙara da karatun sura to ya hukuncin sa amsa yace wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn duk wanda ya ƙara sura a rak'o'i guda biyu na karshen sallan sa alhali kawai iya fatiha ne tsarin yadda ake so a yi yace fala sujuda alaihi to wannan babu wani sujuda a kansa na ba'di domin ai da mun kun san ka'idan ba'di shine ƙari to yanzu gashi mutun ya ƙara sura ba inda ya kamata ya karanta sura ba iya fatiha kawai ake so ya karanta to amma duk da haka a lokacin ba bukatan sai ya yi sujada na ba'di domin ya gyara wannan ƙarin da ya yi to me hujja hujja nan shine hadisin Abu Sa'idin Al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati az-zuhri fi rak'atayn al-ulayn fi kulli rak'atin qadra 30 aya yace annabi sai rada abincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya kasance yana karatu a cikin sallan azhar arko'i biyu na farko a kowace raka'a yakan karanta gurgudan aya 30 sallar azhar mai rak'a hudu to a rak'o'i guda biyun farko a rak'o'i biyun kowace kan karanta wato ayoyin da basu gaza ayoyi 30 ba bayan ya karanta Fatiha kun ga wannan idan mu haka aka saba yace wa fil akhiratayn qadra 15 ayatan yace amma a rak'o'i biyu na karshen sallar azhar yakan karanta gurgurdan aya 15 a cikin su mana kun ga kenan sai ya zama a sallan azhar din kowace raka'a sai da karanta mata sura bayan an yi Fatiha illa ya ka bambancin kawai a rak'o'i guda biyun farko karatun yana fin tsawo akan rak'o'i guda biyun karshe domin a rak'o'i guda biyun farko yakan karanta abin da bai gaza ayoyi 30 ba su ko a rika san ko bai gaza ba dan mana bai wuce adadin ayoyi guda 15 hakan nan kun ga a bisa ga wannan ruwaya gashi ko ingantaccen ruwaya ne Imam Ahmad ya kawo haka ne Imam Muslim ya kawo a cikin sahihi littafin sa kun ga kenan abu ne wanda yake ta iya yiwa kai haka din ba laifi bane kuma ba wani barna kai ba kai wani abu da zai jawo maka sujada ba saboda wannan hadisi don haka kun ga wannan hadisi yana mana cewa mutum zai iya bayan yayi raka'a guda biyu na farko mai Fatiha da sura sauran rak'o'i guda biyu masu sallar Fatiha ma ka iya ƙara sura akai kuma baka yi laifi ba daidai ne ba ma wani sujada da zaka yi an fahimci wannan to wannan babu laifi a kayin sa وجاء في حديث قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين من الظهر بأم الكتاب yace yazo a cikin hadisin Qatada radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya kasance yana karanta Fatiha a rak'o'i guda biyu na karshe a sallan azhar wa yusmi'una al-ayata ahyanan kuma yakan jiyar da mu aya daya a wasu lokuta sai mu ji ya fitar da wata aya alhali kun san sallar azhar duka ai sirrantawa ake yi to amma yace annabi yakan karanta wato Fatiha a rak'o'i biyun karshe kuma wani lokaci yakan jiyar da mu aya daya sai bai na karatun don mu ji wannan hadisi Imam Bukhari ya rawace shi Imam Muslim ma ya kawo shi sakon hadisin anan yana nuna cewa kenan a rak'o'i guda biyu na karshe na sallan azhar ko na karshe na sallan la'asar ko na karshe na sallan isha duka ana karanta iya Fatiha ne kawai ba tare da an yi sura ba a wancin wanda muka wuce kuma yana nuna cewa kenan za iya karantawa ba da iya karanta sura a duka rak'o'i guda hudun ba iya biyun farko kadai ba to anan ya zamu yi fayyace me ake so ayi guda daya shin duk wanda kai daidai ne mana kowace raka ka karanta mata Fatiha da sura duka rak'o'in ko kuma a kawai dami yadda muka saba rak'o'i biyun farko Fatiha da sura rak'o'i biyun karshe kawai iya Fatiha wane ne abin da yafi to shi al-Imam Sa'ad ibn Umar al-Futi a cikin littafin sa na Halul Masail sharhi ne ma wannan littafin na al-Akhdari yace wa yahtamilu an yujma'a bainal hadithain yace abu ne mai sauki mu hada tsakanin waɗannan hadisan guda biyu da wancan da yake nuna cewa a aikata annabi ya kasance yana karanta Fatiha da sura a duka rak'o'in sallolin azhar da kuma wannan na Qatada da yake nuna cewa a rak'o'i biyu na karshen nan iya Fatiha yake karanta yace to yadda zamu hada hadisan guda biyu bi annahu alaihi salatu wassalamu kana yasna'u hadha taratan fayaqra'u fil akhiratayn ghayra al fatihati ma'aha abunda zamu gane shi yadda zamu hada hadisan guda biyu shine yana nuna mana cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi wannan a wani karo a wani karan kuma sai yi wancan bangaren kenan duk wanda kai dai ne zaka iya wata ran kawai ka goshi iska ya zama duk karatunka na sallan azhar ko la'asar ya zama duka kowanne Fatiha da sura zaka yi duka kowanne a cikin su wannan daidai ne dogaro ga wancan hadisi na farko kuma zaka iya takaita iya wannan din amma dai yana da kyau bambantawa ko in ce sauyawa a lokuta mabambanta in ka jima kana yin wannan wata ran ko dan sau ɗaya ka dana wancan din ka yi shi yace kenan sai ya zama a raka'a biyun karshe mutum zai karanta Fatiha sannan ya kara da wata sura bayan karatun Fatiha duk da kasancewa rak'o'in karshe ne wa yaktasiru fihi ma ahyanan ala al-Fatiha yace wannan hadisi yana nuna mana idan muka tashi hadawa a wasu lokutan kuma annabi yakan takaita iya Fatiha kawai ba tare da ya karanta sura ba iya wato Sa'd Ibn Umar Al-Futi ne yi wannan maganan ba. Muhammad ibn Ismail As-Sanani a cikin Subulus Salam sharhi na Bulughul Maram yake cewa wa hadithu Qatadata arjahu min hadithi Abi Sa'id. Yace shi a fahimtar sa hadisi na biyun nan da yake maganan cewa iya Fatiha za a karanta wannan shi yafi karfi yafi rinjaye akan hadisin farko na Abu Sa'id Al-Khudri wanda yake na cewa kenan duk rakoyi gaba ɗaya din kowanne sai an karanta Fatiha da sura. Alayi halin a wannan karatun muna so mu fahimci cewa a yayin da mutum yayi sallah yazo sallan azhar halal ne gare shi bayan yayi rako'i biyun farko Fatiha da sura, idan yazo rako'i biyun karshe masu sallan Fatiha zai iya karawa da sura, wannan bai laifin komai babu komai a kayan sa. Haka nan in asalar la'asar ne zai iya ƙara karatun sura akan karatun Fatiha a rakawai biyun ƙarshe, kamar yadda asalar magariba a raka'a na ƙarshe guda ɗayan nan zai iya ƙara karanta sura bayan yayi Fatiha, haka asalar isha'i. Wannan ba laifi bane idan mutum yayi, kuma babu wani sujudu da zai a matsayin gyara gare shi kan wannan abun da ya ƙara sura akan karatun Fatiha da yayi. Don haka wannan dai shine sakon a takaice, kuma abun da yafi kyau shine lokaci bayan lokaci mutum ma ya zama yana da irin wannan ɗabi'ar na ƙara karatun sura akan Fatiha a waɗannan rako'i biyun ƙarshe ɗin, ya zama lokaci bayan lokaci kana yin haka ɗin domin sunna ne annabi ya yi, kamar yadda ya tabbata a musnad da Imam Ahmad da kuma sahih Muslim. Ibn al-Hajjaj shi ma ya kawo hadisi ɗin. Abu na gaba, malam ya ce mana ma hukuman sami'a zikran Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama huwa fi salati. Menene hukuncin wanda ya ji ambaton sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhali kuma shi sallah yake sai ya ji an ambata sunan annabi, fa salla alaihi, kawai saboda yadda ya saba da ya ji sunan annabi zai masa salati, zai yi rakiyan sunan da salati, yana sallah ya sha'afu ma kawai sai ya yi salatin annabi, to ya hukuncin wannan? Yana sallah ya ji an ambata sunan annabi sai ya biya da salati. Yace wa man sami'a zikra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alai. Yace duk wanda ya ji ambaton sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhali yana sallah kuma kawai sai bakin sa ya subuce yayi salati, yace sallallahu alaihi wasallam, to fala shay'a alai, ba komai akan sa da za a ce zai yi sujuda na gyaran sallah. Wannan ba magana ne wajen sallah ba, sawa'un kana sahiyan aw amidan. Yace kuma ba bambanci, mutum yayi wannan salatin ne saboda subutan baki sabo ne yasa yayi, ko kuma da gangan ne yana sanama sai yayi salatin, da sanin sa ya san cewa sallah yake, amma duk da haka dai ya ji ambaton sunan annabi Muhammad sai yayi salati. Yace duka babu wani abun da zai yi na gyara na sujada a kayan sa, aw qa'iman aw jalisan. Yace kuma sawa'un mutum yana zaune ne ko yana tsaye, ma'ana kana tsaye lokacin da kake karanta Fatiha ko sura ne ka ji ambaton sunan annabi Muhammad kai salati, ba komai. In ma kana zaune ne wajen sujada ko zaman tsakanin sujada guda biyu ko zaman tahiyya da ka ji ambaton sunan annabi Muhammad sai kai salatin, yace duka ba bambanci, duka ba mutum ba zai wani sujada na gyara da zai gyara abun da yayi na salati ba. To jama'a kun dai ji me hujja akan wannan bayanin da malam ya kawo na cewa idan mutum yana sallah ya ji an kira sunan annabi Muhammad zai masa salati kuma yayi din, kuma aka ce ba komai a kayan sa? Yace saboda akwai hadisin Muawiyah ibn al-Hakam wanda Imam Muslim ya rawaita, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah su tabbata a gare shi yace inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Wannan sallan babu wani abun da yake yiwuwa a cikin ta yi daidai a yi na daga cikin maganganun mutane. Inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul qur'an. Yace sallah iyakanta tasbihi ne fadin subhanallah, wa takbiru takbiri ne fadin allahu akbar wa qira'atul qur'an da kuma karatun qur'ani, iyakan abin da yake cikin sallah kenan. Abin da yasa annabi ya gaya masa wannan saboda ana cikin sallah ne sai wani yayi attishawa, kawai sai shi wannan Muawiyah ibn al-Hakam Sulami sai ya ce masa yarhamukallah, ba shine gaisuwan wanda ya tashawa ba, alhali yana cikin sallah. To shine yasa fa suka ta kallon sa ana ta shan mamaki, gashi ko wani ana sallah yayi magana. To shine da aka yi da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa lallai sallah iyaka abin da ake so shine tasbihi da takbiri da kuma karatun alqur'ani mai girma. to anan karin bayani shine wasu malamai suka ce abin da yasa mutum ba sai ya wani sujuda ba ko da ganganya salatin saboda umurni ne na Allah subhanahu wataala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Da haka kun ga wannan aya ce daga cikin ayoyin Al-Qur'ani mai girma. Idan kana tsaye ne sai ya zama kaman ka karanta Qur'ani ne, kuma da mun ga sai annabi ya ce ai shi sallah tasbihi ne da kabbara da kuma karatun Qur'ani. To gashi kuma maganar salatin ne shi kansa aya ne. Don haka in kai salatin sai ya zama kaman kawai Qur'ani ka karanta, ba wani bakon abu ka zo da shi a sallah ba. Amma a hakikar magana idan mutum ya ji ambaton suna dai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallah, lalle zai yi salatin amma ba a bayyana ba. Zai yi shi ne a zuciyarsa ba tare da ya fito fili ba. Sawa'un a tsaye yake ko kuma yana zaune, yana tahiyya ne ko yana sujjada. Mutum zai yi salatin amma ba tare da ya bayyana a fili sallallahu alaihi wasallam ba. A yayi shi a cikin zuciyarsa. Me hujja akan wannan? Shine Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen ya kawo a cikin littafinsa na sududu sahwi fi sala, a cikin yake cewa lallai ya inganta magabata idan liman ya zo cikin suratul fathi a ƙarshen sura ɗin akwai faɗin Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Zuwa karshen ayan, dan wannan aya din magabata sun kasance idan aka zo kan da ko a cikin sallah ne aka ce muhammadur rasulullah suka ce sallallahu alaihi wasallam, amma a zuciyarsu ba tare da sun bayyana shi a fili ba, gudun kada a dauke hankalin wasu wanda suke sallah din ya zama tunanin su ya tafi zuwa ga wani wuri. Don haka dai lalle mutum zai yi din amma kuma ba zai bayyana a fili ba. Sawa'un wanda ya faɗo wannan sunan na Annabi Muhammad din a cikin sallah ne kamar da faɗa mana limami ya karanta ana cikin karatu yazo kan wannan ayat muhammadur rasulullah, ko kuma dai kawai wataƙila yana sallan nafila ne ana wa'azi aka zo sunan annabi sai yana sallan sai ya ƙara salati din, duka wannan babu wani laifi a cikinsa. Amma dai ina maimaita mana ya zama asirrance ba a bayyana ba, domin wani abu ne wanda yake umurnin Allah ne amma kuma baya cikin tsarin abin da aka tsara a yi shi a cikin sallah. Akwai gurbinsa tabbas, akwai gurbinsa shine lokacin da ake tahiyya za a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam tahiyyan farko ko tahiyyan ƙarshe musamman a na ƙarshe din. Amma ana cikin karatu sawa'un a tsaye ake ko kuma ana sujada, to wannan mutum zai yi amma a zuciyarsa ba tare da ya bayyana ba. Wallahi halin wannan dai shine hukuncin yin salati a yanda mutum yake sallah ya ji an bari sunan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya tabbatar mana cewa wato al-bakhilu man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, marawaci idan kana neman wanda aka nada masa wato kambu na rowa shine wanda aka ambaci sunan annabi Muhammad a gabansa inda yake amma bai wa annabin salati ba. To a bisa ga wannan hadisin mutum saboda ya fitar da kansa daga cikin lissafin marowata, lallai ko sallah yake zai ƙara salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai a cikin ransa ba tare da ya bayyana a fili ba. Abu na gaba mali ya ce ma hukuman qira'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahida, menene hukuncin wanda ya karanta surori guda biyu ko sama da sura biyu ma a raka'a kwaya daya? Yace wa man qira'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahida, duk wanda ya karanta surori guda biyu ko ma sama da sura biyu a raka'a daya ita kadai, aw kharaja min suratin ila sura, ko ya fita daga cikin wata sura ya shiga cikin wata, aw raka'a qabla tamami sura, ko mutun yayi ruku'u gabannin ya karasa suran zuwa karshe, fala shay'a alaihi fi jami'i zalika, yace ba komai akan sa a dukkan waɗannan yanayin guda uku. Ba laifi bane kana karatu kana sallah da ka zo bayan ka gama Fatiha da ka karanta qul huwallahu ahad zuwa karshe sai ka ƙara da qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq, da ka gama ka ƙara da qul a'udhu birabbin nas, wannan duka daidai ne ba laifi. Kun ga kenan ka karanta sura sama da daya, ba sharadi bane in kana sallah ce iya sura daya kawai zaka yi da zaran kayi sura daya daidai kai shiru, musamman ma mu wata kila ya kasance shi ne man bakare debo ana karatun kuma a boye ne ba kamar san wani sura yake karantawa ba kai ka karanta Fatihan ka boye ka karanta sura da kai sai ga jarin zai liman bai ruku ba kaga ba tsayawa zaka yi kikam kai ta jira liman har ya gama nasaba kamar san ina ke karantawa ba kaga wata sura sai ka shiga cikin wata kai ma kai ta har zuwa lokacin da liman zai kabbara ya tafi zuwa ga ruku haka dai dan an karanta sura biyu a raka'a ɗaya wannan ba laifi bane ba kamar yadda na bada misali bayan an gama qul huwa a shiga falaki ko bayan an gama bakara a shiga ali imrana to ai da ta yi waya kasance karshen bakaran aka debo ko aka debo amana rasul kan dan wannan ayi guda biyu ai za a shiga ali imrana kuma sura biyu kenan za a ce an karanta duk da dai ba cikakku bane ba to da ka ba laifi dan mutum wato ya karanta surori guda biyu a raka'a ɗaya ko kuma dai mutum yana cikin karanta wata sura sai ya jingine ta sai ya koma cikin wata sura kada ko lamin kullal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikin munfakin hatta ta'timul bayyina katabi katafi kafin kaje karshe ko ta tarke maka ko kuma da kanka dai kaje kai barka tsaya anan sai ka canza ko ka ce idza zulzilatil ardu zilzalaha ko dai wata sura ka zaba kai duk ba laifi a kayinka wannan ba matsala auraka qabla tamami sura ko mutun yayi ruku'u gabanin ya karasa sura a kaida ba wai dole ne idan mutun ka fara sura dole sai ka kai karshen ta ba ko da qul huwa din kuwa kaga dama zaka yin aya ɗaya ko aya biyu kai su kai ruku'u abinka qul wallahu ahad allahu samad allahu akbar yayi ko kuma ka saro daga tsakiya allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kenan yayi saboda haka idan aka ce allazim ta dole idan ka fara sura sai ka je karshen ta kaga wannan akwai mashakka akwai wahala musamman dogayen sura masu tsawon ayoyi yanzu a ce bakara dan ka fara alif lam mim zalika kitabu a ce sai ka je karshe kan kai ruku'u ai akwai aiki karshe zaka yi sallama ka ji ba kowa a bayan kan kai liman ne to saboda haka ba sharadi bane in ka fara sura wai dole sai ka kai karshen ta iyaka jama'a abinda ake so a kula da shi a karatun qur'ani kiyaye ma'ana kiyaye ma'ana idan ka fara karatun mutan dai inda zaka ci burkin nan kai ruku'un ma'anan ya cika ba komai sallan ka tayi amma matsalan shine ka tsaya a tsakiya koda karshen aya ka tsaya amma sai ya zama ma'anan bai fito ba to fa akwai kuskure a cikin wannan sallan misali suratul ma'un أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين أديدي نان كوان سيكي ركوة أبنك تواننا أكوي كسكولي سبو دا آيان غبان تانا دا بكاتا وانا وانا كتايا أكاين تا ومن تيو أكاين فويل للمصلين أزابا mi tashin hankali ya tabbata akan masu sallah kuma kamar magana haka gaga akwai bukatan ka karasa ta shine alladina an salatihim sahun ga wanda ake magana masallatan wanda suke wasa a cikin sallar nasu to da haka kun ga duk da karshen aya ne amma dai tsayuwa akan ta bi dai a ce akan ta daga ciburki ka cigaba da ruku'un ka ba da haka abin da ake bukata kiyaye ma'ana in ma'anan ya cika karkada mun lalle ka je karshen sura kamar nan ba misali da su qul wallahu ahad Allahu samad mana ya cika babu wato ayin gaban bata bukatar ita wannan da aka tsaya akai na dole dole bata bukatar ta kowa na cin gashin kansa ne in ka kawo ne cikin karin bayani ne amma ba wai dan akwai alaka da za a ce ka tsinka alakan ba don haka dai abin da ake kula da shi shine cikan ma'ana in ma'ana ya cika shikenan magana ya kare ba bukatar sai lalle ka je karshen sura din a gaba malam yace ma hukuman ashara fi salatihi bi yadihi menene hukuncin wanda yayi ishara alhali yana cikin sallah da hannunsa aw ra'sihi ko yayi ishara da kansa ishara da hannu shine kaman kai nuni ko kai wani abu haka na nuna cewa kar ayi haka misali ko ishara kuma da kai shine kaman ka daga kai haka alaman a kenan ko ka kada kai alaman a to da haka duk waɗannan me hukuncin su malam yace wa man ashara fi salatihi duk wanda ya ishara a cikin sallansa biyadihi aw ra'sihi da hannunsa ya ishara yayi wani nuni ko kuma da kansa yayi wala shay alai yace shi ma wannan babu komai a kayinsa akan wannan ishara din domin ishara ai ba magana bane nuni ne kai dai ko abin da ake so a kiyaye shine kar yayi yawa kana sallah kuma har kai ta maganan kurafe kai ta sassaka maganganu ta wannan kaga abun yayi yawa ya fita daga cikin haddin abun da za a iya yafewa amma ya zama dan wani ishara guda daya misali wani yazo kana sallah ne sai yana tambaya da Allah kidin da ka aje bale bi ka dan nuna masa hanyar wurin ta kai masa ishara zuwa ga inda dai samu wato abun da yake nema din ko kuma wani ya tambaye ka kana sallah din da Allah wani na gida bale bi dan ka masa haka alamun nanin ko kuma a bayina wannan duka ba wani matsala ko kuma wato kai wani abu na ishara da yake nuna a bar yin wani abu kaman misali da nake bada misali kada hannu haka kaga kaman kana fada kenan cewa daina a bar yin haka din tunda kun ga hatta mata an ba su dama lokacin da ake sallah da su ainihin buga tafin hannun su a maimakon su yi tasbihi maliman idan yayi kuskure yayi raftanuwa su mata ba magana suke yi ba wato da su buga ainihin hannun su ne sai a ji ƙara dan a gane cewa an samu kuskure a cikin wannan sallah din haka lai halin da shi ishara sawun da hannu aka yi shi ko da kai babu wani matsala a kai to fa kenan tunda ya takaita a cikin abubuwa guda biyu hannu kai idan mutun yayi da kafa ya sallarsa take kaga kenan lalle akwai matsala sallan za ta isa mun damuwa tunda dai da wato da kafa yi don haka da hannu din nan ne da kai su ne wanda aka yi yafiya idan mutun yayi a sallarsa me hujja shine hadisin Jabir dan Abdullah al-Ansari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'athahu li hajatin wata rana mayakin Allah ya tura shi zuwa ga wata bukatan sa ya aike shi wani abu kala sai Jabir yace thumma adraktuhu wa huwa yusalli da naje aikan na dawo sai na tarar da shi yana sallah fa sallamtu alaihi da nazo sai na yi masa sallama assalamu alayka ya rasulullah fa ashara ilayya sai annabi ya mun ishara kaman ka kaman mutun ya gaishe ka ne kai haka kaga alaman ka amsa gaisuwan sa kenan fa lamma faraga a lokacin da annabi ya idar da sallan nasa na dani sai ya kwala mun kira yace Jabir da nazo wa kale sai yake ce min innaka sallamta alayya anifan wa ana usalli ina baka hakuri dazo kazo ka min sallama alhali sallah nake yi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya na shi muslim yace innahu lam yamna'ni an arudda alayka illa anni kuntu usalli yace abinda ya hana ban mayar maka da sallaman nan naka ba shine kasancewan wato ina sallah don haka kun ga kenan a wannan hadisin mun ji karara wannan sahabin ya ba mu labari da yayi wa annabi sallama sai annabi ya masa ishara da hannu ma'ana na amsa gaisuwanka amma bai amsa masa wa alaikumus salam ba sai bayan da idar da sallah kuma wanda darasi ne bil zamu koyi a cikin hadisin shine in dai mutun ya maka sallama ko sallah kake yi ko karatun qur'ani to ba za ka yanke ka amsa ba sannan kuma nabin ka bashin amsa wannan sallama in kai idar da sallah sai ka amsa ko da bai wurin ya bar wurin in kai idar da ka kai karshen aya din ko ka gama karatun sai ka amsa ko da ko wanda ya sallaman bai wurin amma ba daidai bane ka katse kana cikin tsakiyar karatu baka je aya baka katse ka amsa sallama ko kana cikin sallah dan an maka sallama ka amsa kana cikin sallah duka wannan ba'i sai ba idan da sallah amma babu laifi da an yi ishara da hannu dan a nuna cewa wato an ji abinda mutun yayi na sallama din kuma an amsa masa ba a basar da shi ba wa fi hadith al-bayhaqi al-imam al-bayhaqi ya kawo a cikin sunan as-sunan al-kubra kenan annabi sallallahu alaihi wasallama aw ma alahu bi ra'sihi a maimakon ishara da yazo a ruwayan shi Imam Muslim Imam al-Bayhaqi yace da kai annabi ya amsa mashi Jabir dan Abdullahi sallaman sa mana da yayi sallama din sai ya amsa masa da kai yayi ishara da kai sa ba tare da ya dauki hannun sa ya abu na haka dai bambanci ruwayan yana nuna mana cewa zaka yi ishara da hannu zaka yi da kai kuma dukka baka yi laifi ba wani abu ne kai kari a sallan ka ba balle a ce sai kai sujada domin ka gyara wannan kuskuren da kai din hasali ma ba ma kuskure bane kai dai kamar yadda na faɗa ba a so ya maimaitu da yawa aitai to wannan ya jawo mutum ya mamanci abin da yake a sallan sa ya koma wani abu kuma kawai shi zallan nunin zai ta yi kenan ya shiga wani abu daban amma sau da an zo an maka abin nan ko sau biyu wannan babu laifi dan kai haka din a maimakon mutum yayi magana to jama'a wannan shine karshen abin da shi malam ya kawo daman na ga mana abubuwa ne guda biyar ya jiro wanda in kai su ba bukatar sai kai wani sujada a kayin su to abinda zai zo a nan gaba kuma bayani ne akan abubuwan da su dole sai an yi su da akayin su domin kun ga yana cewa ma hukuman salamin rak'ataini sai ki cewa wanda ya sallama a ina ne wurin ne na shiga wani goba okay maganar ma hukuman karatu al-fatiha ta sahiyan wanda ya maimaita karatun fatiha bisa kuskure to shi wannan kun ga abubuwan da su zo a nan gaba sai an musu sujada amma mun gama da iya wadanda su in kai su ma babu su da akayin ka wallahi ta'ala a'lam kuma wannan shi dai kasance ranan hutu gare mu saboda abinda muke tinkaran sa na babban sallah sati mai kewayewa kamar haka an yi sallar Idi din ba kun ga kenan zai wahala a ce mu samu dama ana hidimar sallah kuma mu zo karatu don haka za mu dan huta na sati daya ko mu kara ya zama biyu to dan yayi
kana ce na mai
yo to shi kenan sai mu bari mu huta na iya sati daya don haka sati mai zuwa ba karatu kenan sai satin saman Allah ya raya mu Allah ya sa mu yi sallar lafiya Allah ka dar da mu da dukkan alkhairin da suke cikin waɗannan kwanaki 10 kuma ka huwace mana abinda za mu yi ibadar lahiya da shi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma bihamdika rasulullahi la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allah ya saka
amin ya rabbal alamin